أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya goda godiya da jinjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka na Prime Casis a wannan rana ta Asabar mai tarin albarka wanda muna 14 da wata na Safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 10 da watan Satumba miladiyyar haihuwar annabi Isa dan nana mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci yau za mu tashi darasi na 6 a cikin wannan littafi mai tarin albarka al-arba'un an-nawawi na malamin hadisi na duniya al-imam an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala a satin da ya gabata mun kai karshen hadisi na 5 yau za mu tashi hadisi na 6 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala mali yake cewa al-hadisu as-sadisu hadisi na 6 أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الغنم يوشك أن يقع فيها ألا وإن في ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب rawahu al-Bukhari wa Muslim wannan hadisi na 6 hadisin al-Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari hadisi na 52 a Muslim kuma hadisi na 1599 hadisin Abi Abdullah an-Nu'man bin Bashir Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda da farko wane ne an-Nu'man bin Bashir Nu'man bin al-Bashir ko bin Bashir radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne sunansa an-Nu'man sunan babansa Bashir bin Sa'ad bin Sa'laba bin Jallas bin Zaid al-Ansari kuma ana masa al-kunya da Abu Abdullah ana kiransa da Abu Abdullah kuma yana ci shine mutun na fari wanda ya fara wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mubay'a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam watan ya rasu sannan kuma Bashir bin Bashir Bashir shi baban sa kenan bin Sa'd baban shi an-Nu'man Bashir ya je yayi bai'atul Uqba tare da manzon Allah ya je yakin Badr ya je yakin Uhud ya je yakin Khandaq sannan kuma watan bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a rundunar Khalid dan Walid radiyallahu anhu arda lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa samun karuwa shi Bashir lokacin da aka aihe Nu'man an zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ne mutun na farin wanda aka aifa bayan manzon Allah ya bar garin Makka ya je garin Madina shine mutun na fari wanda aka aifa a cikin musulunci bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa mahaifiyarsa bushara akan cewa sai ya ishu hamida zai rayu watan cikin rayuwa mai inganci shine al-aishul habib rayuwa ingantacciya sannan kuma yace wa yuqtalu shahidan manzo Allah yake cewa man masa kuma za a kashe shi zai mutu wa shahada sannan wa yadkhulu al-janna kuma zai shiga al-janna kaga manzo Allah ya bashi mi ya bashi cikin al-janna ko cewa zai rayu rayuwa ingantacciya sannan kuma za a yi mi za a kashe sa sannan kuma zai shiga abin da ya shafi aljanna mahaifiyarsa sunanta amratu bint rawaha sunan mahaifiyar shi an-nu'man kin mahaifiyarsa kenan wanda yar uwa ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya taka rawar azu a gani a cikin sahabbai ta inda yayi jagoranci shi an-nu'man an bashi gwamna har so biyu yayi gwamna har so biyu sannan kuma ya rawaito hadisi masu dimbin yawa daga annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maluman tarihi suka ce an-nu'man bil bashir alaihi rahmatu radiyallahu anhu wa arda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisi da suka kai hadisi watan 114 haditha hadisi 114 shi kadai daga bakin manzon Allah ya kawo hadisi watan 114 al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaki suka kawo hadisi guda biyar wanda shike muttafaqun ala sihhatihi inda al-Bukhari wa inda al-Muslim al-Imam al-Bukhari shi kadai ya kawo hadisi guda ɗaya da su a cikin littafin Sahih al-Bukhari al-Imam Muslim ya kuma kawo hadisi guda biyar wanda shi kansa ya yaki ya halarci ya kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda mutun ne mai kokari watan biyar sunnar manzon Allah yana cikin yaran da suka fara karbar musulunci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to Nu'man yake cewa sami'tu rasulallahi naji manzon Allah abani sallallahu yake yaji manzon Allah da kunnan sa kenan ina fatar mun fahimta yace sami'tu rasulallahi me yasa aka ce rasula ga malaman karatun nahwu idan aka ce rasula ana nahi maf'ul bihi ne malal jabir saboda sami'tu fi'ili ne da fa'il abinda ake nufi da fi'il da fa'il kamar a furasi ta turanci in za a fara galibi ana farawa ne da sujet ko lisdar plus complement to a larabci sai an fara kawo verb sai an kawo verb sannan a kawo sujet sai kuma complement yazo to shi rasula shine wanda ke bada labari waye yaji shi an-nu'man shine yaji daga waye ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon Allah yana cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin annabin Allah yace halal tana bayyane a bayyane take fili ai wadhiha ita halal abu ce wanda yake bayyane a gun mutane sannan wa innal harama bayyin ita ma haramun abu ce wanda yake bayyane wato mutane sun santa akwai ababen da dama halal ka sani akwai abun da ba sai an ce maka abu kaza halal bane ko abu kaza haramun ne baka bukatar sai ka je makaranta a ce maka abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne to menene halal idan aka ce al-halal shine ma ahallahu Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda in kai za a baka za ka iya samun wani abu na sakamako a ciki duk abin da Allah ya halitta shi ake cewa al-halal ma ahallallahu abin da Allah ya halitta kaga irin a cin abinci ka ci abinci halal ne ko ka ci ɗayan itace halal ne ko mutum ya ci malbu na rago ko na dabbobin da aka halitta halal ne ko mutum ya sha ruwa halal ne mutum ya sha ji halal ne duka wa'in ababin wanda aka halitta muna sannan kuma an halitta maka ka yi aure ka samu aboki da zaman rayuwa kaga halali kenan ko an halitta maka to al-haramu kuma shine ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarika abinda ake cewa haramun duk abinda in kai za a yi baka zunubi za a rubuta maka laifi amma idan kuma ka bari za a baka lada haram abinda idan kai Allah zai rubuta maka zunubi idan kuma ka bar sa Allah zai baka lada yanzu misali kamar zina kun ga zina mice ce haramun ce dalili Allah ya haranta. Zina, zina haramun ce. Zina haramun ce. Allah subhanahu wata'ala ya haranta. Amma mutun yayi aure ya kwanta da mata sa menene? Halal ne za a bashi mi? Za a bashi lada. Ina ba ta mun fahimta. Mutun ya kalli matar da ba ta shi ya kura mata idanu kallo na fita hankali. Alhamdulillah. Wannan menene? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Haramun ne. Amma mutun ya zo ya kalli iyalinsa ba halal ne. Kamar misalin sata, mijate, haramun ce. Amma ka je kasuwa kai kasuwanci wa halal ne ko? Mutun ya shaji halal ne amma mutun ya shagiya ba haramun ne. Mutun ya sa atamfa ko kuma shadda makamancin su menene? Halal ne. Amma namiji ya sa alhariri ba haramun ne. Sa alhariri gun namiji haramun ne. Ina ba ta mun fahimta. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ababen nan guda uku. Sai ce wa bainahuma a tsakanin ita alhalal ta kuma alharam umurun akwai wasu al'amurra mushtabihat masu rikitarwa mushtabihat masu shubha kuma suna rikitarwa suna da rudani a cikin su tsakanin halal da haram akwai ababen da suke rikitarwa suke watan suke gawa ai suna gawa da halal kuma suna gawa da mi da haram shine mushtabihat shi zai ka kasu gane halal ne ko kuma haramun amma ita halal tana bayyane da kakan ta kasan halal ne haramun kuma da kakan ta kasan haramun ce ina ba ta mun fahimta to a tsakanin su watan akwai ababe masu watan masu rikitarwa to me yake kawo rikitarwar wani lokaci cikin hukunci sai ga abun yayi kawa da hukunci ya zamanto haramun ai ko kuma ya zamanto halal sai ka kasu gane to halal ne ko haramun idan ba yi maka bayani ba za ka fahimci wannan abun ba a wannan hadisi malam suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba al'amurra guda nawa watan guda hukunce ka guda uku hukunci na fari shine alhalal hukunci na bi alharam hukunci na bi shine almustabih almustabih ashe akwai halal akwai haram akwai kuma abun da yake tsakanin haramun da kuma haramun wanda manzo yake cewa la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafiya yawan mutane ba su san su ba ashe sai yin gama cewa wasu sunni sun san wannan abun la ya'lamuhunna kathirun minan nas wasu ne ba su sani ba amma wasu daga cikin al'umma sunni sun san hukuncin wa'idan ababen da wannan malamin suka ce akwai wayar a samu wani abu daga cikin ababe na shari'ar musulunci wanda ba a san hukuncinsa ba wanda ba san hukunci wannan al'amarin ba dalili ai da annabi ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas annabi bai ce la ya'lamuhunna aktharun nas ba sai ce la ya'lamuhunna kathirun mafiya yawa ashe kuma wasu mafiya yawa kuma su yi so sai da an ce aktsar sai zaman to sifa ala wazni af'al amma da ce kathirun to shi kina cewa wasu sun san wannan abun to wasu sun sani wasu ba su sani ba sai manzo Allah ce faman ittaqa shubahat ko duk wanda ya nisanci ittaqa bi ma'ana ishtanaba duk wanda ya nisanci ashubahat ababe masu rikitarwa yanzu ala sabilil misal abun da ya shahi misali kamar taba tambaya zani anan hukuncin taba a musulunci misali na'am halal ko haramun dalili akwai almazaranci ne da kuma mi tana cutarwa min qabl kakin a samu bincike na likitoci tana cikin al'umur mushtabihat abin masu rikitarwa amma da aka yi bincike sai aka gane cewa ashe tana cutarwa kuma gashi kaza sai aka tabbatar da hukuncin mi harancinta ina ba ta mafayinta to faman ittaqa shubahat duk wanda ya nisanci shubaha a rayuwa faqad istabara li dinihi wa irdihi hakikan ya kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa ai istabara li dinihi ai akhadha al bara'ata ya kubutar da addininsa ai fima bainahu bainallahi ta'ala abin da ke tsakaninsa da Allah domin abu na farin da ake so mu gane ƴan uwa ce duk abinda zaka yi ya zama to tsakaninka da Allah akwai kyakkyawar alaka duk abinda zaka yi ka gyara tsakaninka da wa da Allah subhanahu wataala to lidinihi wannan addini na waye na Allah ne Allah yake wako to idan mutun ya kiyaye yanda ta kiyaye ba ana tajannaba ya nisance ta duk abinda yake shubuha wanda ke rikitarwa wanda ke rikitarwa kai nisance shi to annabi ce ka kubutar da addininka da kuma min da kuma mutuncinka mutuncinka kuma tsakaninka da wa da mutane yanzu ala sabil misal sai a ce an bugo wani ji misali sai a ce wannan jin ba a tabbatar ba amma ana shakku cewa wannan jin akwai wani abu na giya a ciki amma ba a tabbatar ba kaga yanzu menene mushtabihi ko ya rikita shi ba saboda mi babu dalili ingantacce akan cewa akwai giya akwai a cikin sa amma kuma idan ka mutun ya sha zai iya dan buga shi sanya shi ya dan sanya shi maye yanzu me ya kamata mutun ya yi sai ya nisance saboda mi ya kubutar da addinin sa dan kada ya zamanto abun zargi wajen wa wajen Allah subhanahu wataala wal irdi kuma kada ya zamanto abun zargi gunwa gun mutane so ake ya zamanto in zaka zauna cikin al'umma kada ya zamanto abun zargi wajen Allah subhanahu wataala kada Allah ya zargi akan kai kaza sannan kuma duk abun da yake abun ashane a cikin al'umma to kada nisance su kada mutane su dinga nona kada hannu akai akan wannan abu dalili saboda su mutane da kake rayuwa da su mutane ne wanda suke ba da shaida akan ka shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba wani mutum ya rasu sahabbai mutane suke zanta da manzo suka bada labari ka na sha Allah gaskiya wane ya huta mutunan kirki kaza da kaza ana ta ayi an bato alharransa Allah manzo Allah ce wajabat ba jima ba kuma sai aka biyo da wata gawa sai aka ce ka masha Allah mutane sun huta kalmar suka gari kowa ya samu lafiya manzo Allah ce wajabat ko sai kan sahabbai suka daure suka ce annabin Allah dazu an biyo da wane mutane asna alai suka yabo akan sa kace wajabat yanzu kuma aka biyo da wane aka fadi sharri akan sa kace wajabat to ba mu gane ba kalma dai kuma duka akan mutum guda bi kuma aikin ya babbanta sai manzo Allah yake cewa wancin na fare wajabat lahul janna aljanna ta tabbata akan sa dalili mutanen da suke rayuwa da sun bada mi shaidar cewa mutunan kirki ne da kuma aka biyo da nabiyu aka annabi ya ce wajabat ai wajabat lahun nar ko tace ta tabbata gare sa miye dalili saboda al'ummar da yake rayuwa a cikin ta ta gayi mummunan abu akan sa ina fata mun fahimta daka al'umma da kake rayuwa a ciki kada ka kuskura ai maka lalar shaida ya zamanto sun ba da shaida akan ka ta kirki shi yasa manzo Allah yake cewa idan mutun ya mutu kada ku fadi komai akan sa sai alkhairi fa innal malaikata yu'minun malaiku suna ta'amini akan abin da kuka fada abin da kuke fada akai shi ne abin da malaiku suke daukar rahoto shi zai zamanto hujja gaban Allah subhanahu wataala amma da zaka rasu sai al'umma ta fara barka wala haula wala quwwata mun huta adiye mutane sun huta yanzu kajin mutane da ta haura gidan mutane sai a au ana abun nan kusa akwai irin wayannan mutane cikin al'umma shi da mutun kashi biyu ne da almustari da almustara'u lahu da wanda ya huta da wanda aka huta da shi wanda ya huta shi ne wanda aka ta aikin alkhairi ya mutu sai a ce ya huta zai hada da mi rahamar Allah mustara'u lahu kuma wanda aka huta da sharri sa kasan akwai wani mutun cikin al'ummar kanta ta gaji da zama da shi to kaga zamanto cikin wayannan mutanen domin irdin ka ana buƙatar ka kare sa cikin daruratul khams da musulunci yake kira akan a kare akwai abin da ya shahi al'ird shi yasa mun zace wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe saboda kare mutuncin kansa mazala ta shahada yayi idan aka kashe ka gun kare mutuncin kanka annabin Allah ya ce kai shahada daka kare mutunci abin da wanda ke da kuma kakka yarda ka ci mutuncin wani shi yasa manzon Allah bai yarda ba watan a ci mutuncin musulmi haramun ne irdihi abun kariya ne kowanne ya kare irdin sa kakka zumna daga cikin cin irdin musulmi ka zauna kana bada labaru kana sukan sa ai wani kaza da kaza kaga cin mutuncin sani Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga annabi ke cewa faqad istabra li dinihi hakikan ya kubutar da addinin sa ay ya kubutar da abin da ke tsakanin sa da ubangijin sa wa irdihi da kuma mutunci sa tsakanin sa da wa da mutane saboda al umurul mushtabiha idan mutun ya aikata sai zamanto abun zargi a cikin mutane ina fata mun fahimta yanzu ala sabilil misal kai ne kake zaune a cikin unguwa sai aka baka gida haya a matsayin kana na wanda baya da mata misali kana gwamro sai aka ba wanda yake aiki ya kaka nan kuma sai aka baka gida yanzu dan Allah idan kaga in mata suna shiga suna fita suna safa da Marwa cikin gidan za a doke ka mutunan banza ko da ko baka baka zinan ko za a doke ka mutunan banza ina fatar mun fahimta to kaga kariyar zawuwar su anan ka kare mi mutuncin ka ina fatan mun fahimta duk abun da zai sa a tabi mutuncin ka kake yi da shi kuma duk wanda barin ka taba maka mutuncin ka kake yi da wannan abu musulunci ya baka damar ka kare mutuncin ka kuma idan wani zai taba ka kare mutuncin kanka shi yasa daga cikin abun da manzo Allah ya shar'anta na shari'a cewa kariyar mutuncin matar ka wajibi ne ka kare mutuncin matar ka menene wajibi ne yanzu misali da mutum zai bar matarsa ta yo aro da kwalliya ta fito mi zai faru da ita za a kankalle ta ko ba za a kalla ba za a yi maganganu a kanta ko ba za a yi ba an ci mutuncin ka ko ba a ci mutuncin ka ba ina ba ta rufe fa'ida wannan cin mutuncin ka ne iyalin ka ne ta haka kare ta kare mutuncin ta wajibi ina ba ta rufe fa'ida to wannan gabartar kare mutuncin mace mafiya da yawa daga cikin maza sai wanda Allah ya taimaka ko sai me dalili galiban mata masu hikar himu galiban wasali ba ƴan baran ku su yanzu da dan dama su saboda abin da ke sanyawa suna ban ko kaki a kake suna soyayya akwai wata sai Allah ya kaddara aka aure ki kuma ba a rabuwa da wayantan amma dai irin su ka dan kombi irin kar saka so suka dan shekaru suka share ruwa billahi ladhi mafiya yawa mallam Umar kawai mulkasu ake a gida sai abin da mata suka ci shi yasa kaga bid'at suna tabkuwa sabon Allah kana ta kara yawaita dalili mun bar wa mata gida mun saki ragamar jagoran yanzu mutun da za a zo auren diyarsa har a kare ba a yi mutun da shi ba har a kare tsarin auren ba a yi mutun da shi ba abokan amara su shiddo fatin kauye a zo wajen biki ayi wacece ayi sai ga an yi uniform guda biyar gidan su kun bai iya hadawa Allah wannan bai ci mutuncin kashi ba ai wannan bai kare mi ba bai kare mutuncin kansa ba Allah ka taimake mu watan kare mutuncin kawunan mu sai mun zara cewa man waqa'a fi shubahati kuma duk wanda ya afka a cikin shubha to waqa'a fil haram ya afka a cikin haram shubha tana da yawa yanzu abu umurul mushtabihat suna da yawa daga ciki abun shiga cikin umurul mushtabihat wanda kusanci da haramun irin yadda ake gudanar da shagalin biki a cikin al'ummar mu daga amarya abokanta sun zo wajen abokanan ango kudin amsa kudin shugaban da wacece miya hukunci wannan a musulunci na'am zawar abokanan amarya gun abokanan ango kuma kafin a zo kowacce sai ta yi wanka ta yo makeup in ta ga Ibn Taymiyyah zama malama sai ta aje hijabi ba a zuwa wajen abokanan an gaye da mi da hijabi sannan kuma abinda ba zai wuce a bada kuɗi cikin minti biyu ba sai a yi awa guda ana surutu mi ya hukunci wannan a musulunci na'am ban ji ba dalili kul hatu burhanakum me dalili tsakanin mata da samani kafin a watse wannan abun an yi shirjekinni mai roko tana faruwa kwarai wanda ga dawa ya yi ta kai ne wannan abun kata'an haramun ne a duwaye ana yi cikin rashin sani wannan abun ya kamata a taka birki a kansa wallahi malam Jabir mafi yawan mata suna lalacewa ta wannan hanyar kaga abu ta amarci ni da bai da ita ba a wani wanda akwai haranci ababe da yawa a ciki
kuma ga gari har yanzu da sauran muwa har yanzu da sauran mu mace duk imanin ta yana bige ta da hijabi kuma yanzu zai za a zo a ta dauka hotuna ana tibile saman saman istaci musamman in an zo yanzu abun ya huce da kake tsammani da ba uniform da yake ba to yanzu uniform in aka sa amarya lalle sai an yi uniform in za ramare can biki akwai fatin kauye rabbiki akwai na damun aure akwai ana dan tattazawa a darjiwa ne a dan saka ko complete up da rana da marece kan amarya akwai akwai anko da sahewa shagari kuma radda zake zaman kalbisa cike da zaman kalbisa bai da asali cikin wata bannaci ake ta hita hankali Allah ya kasa ki cikin al'amari kun duk sa cikin umur mushtabihat wanda su duk sarami da haranci musulunci bai hana ba ayi taron biki amma kad a kuskura a cikin maza da mata sannan kuma galibin wasu zantutukan banza suke fitowa a cikin hadisi masu gabatar da wa'annan ababe daka wa man waqa'a fi shubuhat duk wanda ya abka a cikin shubha waqa'a fil haram kai ba shakka ya abka cikin haram wannan shubla ce shartiyya duk wanda ya abka cikin shubha haramun ya aikata me haramun abinda za a baka zinubi akan in kai sa idan kuma ka bari za a baka lada masu ci wa man waqa'a fi shubuhat fa al wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram za ta dauka ma'ana guda biyu ma'ana ta farin ai mumarasa da shubuhat aikata wannan shubha haramun ne aikata duk abin da yake shubha haramun ne abu na biyu saddu zari'a annahu zari'atu ila alwuqi' fil haram kama ana dan taushi kada ka kuskura ka dan abkawa abin da yake haram ma'ana ana dan kariya zuwa ga abin da zai abka mutum zuwa ga haramun duk abin da yake haramun ko kuma akwai haranci cikin sa to ka nisanci wannan abin shine mafi a'ala gare ka a rayuwa sai manzon Allah yake cewa karra'i kamar makiyayi arra'i shine wanda yake makiyayi wannan misali da manzon Allah yake bayarwa dan ya fahimtar da masu sauraron karatun domin manzon Allah yafi kowa iya karantarwa sallallahu alaihi wasallam ra'in ko ya zamanto mai kiyon ko ya zamanto mai kiyon shanu ko raquma ko kuma ƙananan dabbobi wannan su ne abin da ake tafiya kiyo a kansu yar'a haula alhima da yake kiyo a gefen watan alhima shine hurin da aka kewaye akan iyaka abin da aka sa iyaka aka kewaye sa shine ake cewa alhima karra'i yar'a haula alhima kamar makiyayin da yake kiyo a gehen gurin da yake shamake wanda aka sanya alama aka kewaye sa yushaf da yake yushaku an yaqa fiha ay ya kusa kadan ya kusa ya auka a cikin wannan abin da aka kewaye a cikin wannan watan wannan katangar da aka sanya ta zamanto mahmiya abun kariya ka san daga lokacin da kake kiyo aka ce ga wani huri da aka shamuke iyaka an sanya iyaka ka tsallaka to kuma sai kana kiyo a wannan iyakar akwai abin nan meke da suna akwai ciyawa wurin yayi ciyawa to in ba Allah ya gyara ba duk yadda kai tariyar dan baka sai tayi sai ta fada a ciki in wata bata fada ba wata sai tayi sai ta fada abinda Allah yake so nuna mana anan ita shubuhat idan kana ganin ta to in baka kiyaye ba wata in baka nisanta shubha gaba ɗaya ba to in baka bar wata ba zaka abuka cikin wata karra'i yar'a haula alhima kamar makiyayi ne da ke kiyo gehe da iyaka kuma kun san gudda iyaka a musulunci abu ne mai girman gaske irin masu noma malam Umar mutun ya kare iyaka annabi Allah ya ce duk wanda ya gurgusa iyaka ba zai shiga aljanna ba hadisi ne a Bukhari duk wanda zai gudda iyaka yanzu irin abin da ake ta yi rikicin gonaki kenan ko a ta rikicin iyaka sai a ta rikici canza iyaka can gudda iyaka alama ce ta mutum ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare domin misali sai an je gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo ce wa inna li kulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana tashi iyaka shina da hima shina da iyakarsa kowane sarki yana da mi yana da iyakarsa kaga yanzu kamar irin yanzu da aka sa hudud aljografiya da aka sanya iyakoki a kasashen irin yanzu kaga shugaban kasar Najeriya daga Najeriya kawai yake mulki waje yake mulki a Niger ba ko a Niger na Niger yake a Niger ma gwamnatawa bai da dama a cikin bai da hurubi cikin da magaram ko kuma maradi ko doso da kowane tsarin kasar haka ake ko to kowane sarki na da iyaka to sai malamai suka ce to to shin ya halitta kowane sarki yazo cikin gonaki yace shi ma ya hidda shi gona sarki misalin ko gwamna ko sarki yanzu sai yazo a ce ana misali kaddarce irin yanzu da ba zuwa ake mutun ya hidda ko meri ke hiddawa to ya halitta meri ta fitta karuka ta mika wa sarakun ne da kuma shugabun ne a cikin gari wa inna li kulli malikin hima sai wani suka ce to idan an bashi ne dan amfanin kansa an baiwa sarki yazo ya kebance ko kuma hukuma ta kebance dan shi ba saya ba zai a'a an kebance cikin abin da yake na talakka ne aka kebance masa dan amfanin kansa suka ce haramun ne wallahi haramun ne inda ya kebance ne dan kansa ba dan amfanin al'umma ba haramun ne amma kuma da zai kidda filin danwa dan al'umma to kuma suka ce wannan babu laifi babu laifi domin ababe guda uku musulmi suna tarayya a kansu amma guda uku duk inda musulmi yake yana tarayya da su wa musulmi a guda uku ne hadisi ne wanda yake cikin Abu Dawud wanda Nasiruddin Albani ya inganta da hadisin abu na farin tawa annabi ya ce almuslimuna shuraka fi thalasa musulmi suna haduwa cikin ababe guda uku na fara cikin ciyawa ta kiyo babu iyakar a ce a'a motas a'a ta so wani cikin a'a ba ka da ciyawa a kasan nan babu mai ciyawa wake fitar da Allah ke fitar da gashi ko to zaka duk musulmin da yake rayuwa a wannan zaki yana da damar ya kiyo a inda yake so sai dai ba cikin kayan da manoma suka noma ba idan mutum zai noma ka sanya masa kai masa banna to kuma me makanta a cikin bakara walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ko qisasi za ai idan bafillata ne ya sanya dabbar sa a cikin gonar ka da kai noma ka memance sai zai maka banna to abinda za ai malaman maliki malaman shafi'iyya suka ce za a kimanta abinda aka maka na banna ne a biya ka tafsirin satin da muyi bayani akai za a kimanta kudin da aka maka banna in abinda aka maka banna kana hasashen zai kai za ka iya samun maza 30 na hatsi sai suka bai suka bata to yanzu wajibi ne akan alƙali ya tilasta wannan bafillatanin ko duk wanda ya sanya dabba sa sai maka banna a fidda maka haƙinka a cikin wannan abin to tambaya yanzu idan ka kwatanta kuma sai da shari'a ta hada ku da wannan za a fiddo maka to ita kanta mahakama ta da wani abu kaso cikin wannan abu za a hidda mata wani abu sabobin yanzu misali in shirki ce kai ga kuɗi na kuɗi ko seriya ko jandarmeri ko wani wuri za a ce ka maida mutum kuɗin su sannan kuma ga tara me ya hukunci wannan taron a musulunci ba sa da haƙƙi cikin wannan abun saboda me dalili ana biyan su da kuɗin wa ake biyan su kuɗin wanda suke zanwa shi yasa aikin gwamnati kasan ne in ba mutum ya kiyaye ba shiga aljanna sai ya da gaske Allah ya samu wani lahiya Allah ya sami wani ilahiya da haka hakimi ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa yazo ya kebance wani huri nashi dan shi kare amfanin sa haramu ne amma dan amfanin musulmi halal ne to tambaya sai a fidda huri kuma na musulmi dan amfanin musulmi amma kuma sai a kawo jaraba ce ake misali irin kamar presbyterians ko ga hurin nawa na ƴan kasa ko ƴan kasa su waye ba wani musulmi ko a ga wasu wancin mu ne ko musulmi ko to yanzu me ake a can aikin Allah yake yi qur'ani ake karantawa hadisi ake karantawa bar ma lalata diyan mutane ake a ciko to me hukunci wannan shi har wannan abu ne wanda ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan saboda kullum gwamnati sai mu shi tana cewa tana fafutuka wajen magance shaye-shaye da sace-sace ashe kuma mun gane zance ne ake a iska ba haka bane ba gaskiya bane ba reality bace da gaskiya ne duk inda za a taro a yi wannan da ya kamata ta taushe wannan abu inda da gaske ne ake yi ko za ka musulmi suna haɗuwa cikin ababe guda uku abu na farin ciyawa abu na biyu ruwa duk inda ruwa suke watan musulmi suna taruwa a kansu suna kuma abu na uku watan huta annar suna tarayya da wa'annan ya ka ce ga huta musulmi suna taruwa a kai ba a rowa wa'annan ababe guda uku ba a rowa abu guda nawa guda uku, ba a rowarsu, ba a rowar ciyawa, ba a rowar ruwa, kuma ba a rowar wuta. Allah ya samu wani lafiya. Sai annabi yake cewa ala wa inna himallahi maharimahu, ku saurara, iyakar Allah maharimahu shine abkawa abin da shi Allah ya haranta. Mana idan ka keta wannan iyakar ta Allah, to ka keta alfurmar Allah subhanahu wa ta'ala, ka shedin ka da kusantar duk abin da Allah ya haranta maka. Kowane sarki na da lashe gona ko, to kaga yanzu akwai abin da in kai gwamna zai sa a liƙe ka, shirar dama ne sa a liƙe ka, president ko sai da bil zai sa a liƙe ka, especially zai sa a liƙe ka, sau ya ga taka alhurmarsa. To alhurmar Allah shine kada ka zo wa abin da Allah ya haranta. Allah ya ce kada a yi zina, sai ka yi. Allah ya ce kada a sha giya, kaka sha. Allah ya ce kai ka tsaya da ɗaya mutane cikin kona-kona hira in ba da izinin walidai, kaka yi. Innal kulli malikin hima wa inna himallahi maharimahu. Ina ba ta mun fahimta. Iyakar Allah subhanahu wa ta'ala, watan kada ka kusanta da abin da Allah ya haranta maka. Ina ba ta mun fahimta. Sai maza ta ce ala ku saurara litambi, dan annabi nan cewa abin da ake so mu ji abu ne mai mahimmanci. Sai ce inna fil jasadi mudgha, a cikin jiki watan akwai wata tsoka, a jikin dan annabi Adam gaba dai akwai wata tsoka mai zaman kanta. Wannan tsokar idza salahat, tsoka ta karama, amma idza salahat idan ta gyaru, salahal jasadu kullu, gaba dai jikin mutum ya gyaru. Idan ta gyaru gaba dai jikin mutum ya gyaru. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, idan kuma ta bace gaba ɗaya jiki ya bace. Malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna cewa gyaruwar jiki tana akan gyaruwar mi zuciya, lalacewar jiki tana tare da lalacewar zuciya. Shi yasa annabi ya bada labari, misalin farko ya ce inna likulli malikin hima wa inna himallahi marharimahu. Manzon Allah ya bada labari ne misalin cewa ai idan sarki jagora ya daidaita a matsayin shi na uban al'umma, kowa ma zai gyaru. Ba san kuma bayanta ba. Idan aka ce wannan jagora ne, in ya daidaita to duk wanda ke san kasa gare sa sai ya yi, sai ya gyaru. Ba san kuma bayanta bayanin ba. Idan ka ga sama ta gyaru to kasa ma gyaruwa take. Na rantse da wanda numfashi na yake a hannunsa, da ministrorin ƙasar nan da jagororin sun daina cin haramun da sata, wallahi ba a kama ɓarawo a ƙasar nan. Ta yaya za mutane na sata miliyar kitse, miliyar mutum ya yi gaba da miliyar a Nijar, kuma a ce ba a samu masu sata sululin ne, tare da kana ajewa an yi gaba da ita. Masu ku kuma ci karatun ba? Idan al'umma ta gyaru ta sama, jagoran ya gyaru, idan jagora ya gyaru to duk wanda ke ƙasa gare shi dole ya yi, dole ya gyaru. Ku ɗauki tarihin Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda. Wata ran daga Kisra aka turo gwamnati da ta fi kowace gwamnati zama kafira a wannan lokacin, kuma ta fi kowace ƙarfin a cikin awabe guda uku. Ta sai daga ce ƙasa na da ƙarfi guda uku, ko ta kere kowace ƙasa, a ce ga tattalin arziki, ga makaman yaƙi, kuma ga yawan al'umma. Idan ƙasa ta samu wannan abin ta kere kowa. Shi yasa kaga Amerika tana mutane izgili a duniya, akwai kuɗi, akwai makaman yaƙi, sannan kuma ga yawan al'umma. Sai ya turo ɗan aike wajen Umar ɗan Khattab akan wani asasin ta wasu ababe. Da ya zo sai ya ce yana tambayar a kansa, shi ɗan aike ne daga sarki wane, yana son a kai shi gidan wane, gidan shugaba mai masu imani gaba ɗaya na musulmin duniya. Sai aka zo da shi gidan Umar ɗan Khattab, kusa abin mamaki, wallahi da ya zo sai ya ce gidan laka, gidan ma bai da tsari. Sai ce tambaya ki gidan shugaban ƙasa yake, aka ce nan ne gidansa. Umar ɗan Khattab aka ce gidan kenan, wai sahabin annabi aka ce gidan shi ne kawai, shi ne gidansa. Ya ce a yomin sallah, ya ce to ya aka yi banga bai ga masu gadi ba, bai ga gardi ba. Ina gardi? A ce bai da bukata, babu gardi. Umar ɗan Khattab wannan mutumin ya tambaya, ya yi sallama, ya ce ayo mai sallama da shi. Ɗansa ya fito ya ce ina amirul mu'minin, ya ce babu baya nan. To yana ina? Ya ce to idan ka je masallaci baka tarar da shi ba, to ka shiga cikin gari Madina, duk da kaga wata ƙaton ita yana can kwanci. shugaban kasa wa shugaban kasa karkashin ice kwance shi kai dai babu gar wannan bawo Allah sai ya kamo hanya yazo masallaci bai tarda shi ba sai ya huce bakin gari ta gari sai sai wata katar yayi ice mai ikmo ya una sai suke Umar yana kwana shi kadai babu takobi babu mai gadi babu komai a hannunsa ha sai hoshe da guga yace wallahi adilta kai adalci sai Allah ya kare ka ka daidaita sai mutananka suka bi suka zamanin Umar babu misata ka daidaita sai kowa ya bi babu yanzu kai kana iya zama minister babu wallahi akwai ministerin da darace da Allah in babu gar billahi da sama da su za a yi kasan nan wallahi sun da yake nan saboda ni ido bi ɗan kasa suna da an waware kuɗin su kana yawo da kuɗin mu muwa ko da babu da dole ai gaba da kai Allah ya samu wani lafiya Umar dan Abdulaziz shi ma haka yayi Umar dan Abdulaziz zamanin sa wallahi da meke suna da tumaki da kerkeci da kura huri guda ake kiyo da kura da tumaki a kuyi duka huri guda ake kiyo wata rana me makiyayi yana bakin daji sai ya ga kura ta kama a kuyi sai ya fashe da kuka aka ce duk shekarunka ba abin da ya taba taba tumakinka sai ce ba shi yake kuka ba duk irin abin da Allah ya baka na dukiya ce ba shi ba to miye yace yana jin tsoron kada Allah ya kada a ce wai Umar dan Abdulaziz ya bar duniya daga lokacin da sama ta gyaru wallahi dole kasa ta gyaru dole shi yasa farkon da Allah ya turo annabi Musa ya da'awa wajen wa aka turo shi wajen uba kwata-kwata Fir'auna ogan Isa aka turo sa kawai in yaje yayi wa'azi da sarki ya bi kowa ba dole sai bi amma da kaga sama ana canje kuɗi ana zalunci to ba yadda za a yi a haɗa ƙasa zalunci muddin sama ana shaye-shaye ba kubar shan giya ba anti-drug ba in an duk za a kewaye ba a yi ba a hana mutane sha ku gyaru sai Allah ya gyara ƙasa gare ku inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai gyara mutane sai suka gyara da kawunansu Allah ya sanya wannan sakon ya kai ga wanda ya kamata su saurara annabi ke cewa a jikin mutum akwai wata tsoka idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru idan kuma ita ba jikin ya bace wannan tsoka ta bace gaba ɗaya mutum ya lalace ita ce zuciya zuciyar ce mafi karamar halitta a jikin mutum amma take tafe da gangar jikin mutum gabaki daya shi yasa da ta tsaya to mutum ya tsaya baki daya kuma ga imanin da kafi shi duka a ira yake a zuciya yake da imanin da kafi shi duka a zuciya yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wata addu'a yace kun ga zuciyar bayin Allah tana tsakanin yatsun Allah subhanahu wataala yuqallibuha kaifa yasha Allah na jujjuya zuciyoyin bayan su ɗaya daga dama sai yake roƙon Allah ya ce Allahumma sabbit qalbi ala ta'atika Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a daga lokacin da zuciyar mutum ta lalace to komai ya lalace yanzu ɗauki misali masu zuwa suna bara cikin gari ai ba kuɗi bane masu da kasuwanci wallahi wani ya yi kajari alquran kaga cikin ɗan bara nan masu bara suna ya almajiri a taimaka mana fi sabilillahi tare da Allah wani ya hika jahili wani ya diga tsabar kuɗi ƙasa ni garin ga Allah bin almajiri malam jabir kullun jikabi yake zubawa a dashe shi yasa muka ba mai shawara muka ce ya kamata ta dinga ba yan bara takis ya kamata a dinga bai wa yan bara takis saboda su yi wani mai dan kes ba morewa annabi da Allah suna gane ba da kyawu kaga me ya kasu cikin wannan sana'ar mutuwar zuciya ce idan zuciyar mutum ta lalace to komai ma faruwa yake idan zuciya ta lalace to komai mutum yana iya gyara rayuwa shi yasa mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara zukatan mu Allah subhanahu wataala ya gyara zukatan mu a cikin wannan hadisi muna iya dauka fa'idodi kamar haka ƙarshen hadisin kenan ko kuma da muka ce sarki idan ya gyaru al'umma ta ga dalili idan ya umarni dole a yi masa mi dole a yi da'a nan kuna gani kai tsaye nan ƙasar nan fa ba wuce shekara ɗaya ba aka hana wani sallah an yi ko ba a yi ba umarni ba ka bada yanzu dan Allah gidan karuwan garin nan ba a yi hana karuwanci dan Allah ana iya ko ba za a iya ba me yasa ba za a iya hana ba to a kenan su ma suna dan kewaya daga su lokacin da sama ta yi umarni dole abu yau in ga yau yau in kuna sai da kuma sai da bai son ya ga karo ko da garin nan wallahi ba ta kwana ba haka wani dan Allah ba akwai da za a bari in aka ce ba a so a ga wata mashaya ko dai tana kwana saboda an yi umarni dole a yi mi ya ma yan kasan dadi ko ya dadi dole sam'an wa ta'atan a gurguje muwa daga cikin fawaidul hadis fa'idar hadis na zamu doka kafin na bada guda ko hudu bari in tambaye yan uwa me kuka fahimta cikin wannan hadisin akwai lokaci malam jabir me muka fahimta cikin wannan hadisi abinda kuka fahimta cikin wannan hadisi ina son ko a ga min ko guda biyar haka sai in kara biyar sai mu je ki karatu abinda kuka fahimta farkon tun daga farkon hadisi har zuwa wayansu na'am tafaddal da mustabi an fa kenan a cikin abu akwai abun da halal ne akwai abun da yake haram kuma akwai abun da yake rudarwa ko akwai abun da yake rudarwa wanda yake tsakanin halal da haram masha Allah muna yi mu gane wannan cikin wannan hadisin kuma kowa ya san wannan abun ita halal da an ce kowa ya santa haram kuma da an ce kowa ya gane ta amma mustabi shine mai rikitarwa to kuma mun kuka fara fahimta cikin wannan hadisin barakallahu fik mun ji daya na'am mu muka fara fahimta cikin bancin wannan akwai kare mutunci mutuma wajibi ne mutun ya kare mutunci kasa wajibi ne kuma kakkaci mutuncin kai ma kakkaci mutuncin wani masha Allah daga cikin fawaidul hadisi abu nabi da zan kara akai meke suna abubuwan da ke sanya abu ya rike ce mutane guda uku ne idan kaji mutum ya ce ni na kasa gane wanga abu halal ne ko haram ko malume su rikitar da mu ka sa kuma cewa malume su rikitar da su to abu guda huɗu ke sanya wannan abun abu na farin ko ya zama to karancin ilimi idan mutum ilimin sa yayi karanci to dole sai ya samu rikitarwa ka kasa gane gaba da baya abu na biyu illatul faham rishin fahimta idan mutum bai ganewa kasu a gode yana karatu amma kuma bai ganewa sai kasu gane inda ta sanya gaba to rishin ganewa yana sanya mutum ya shiga cikin rudani abu na uku at-taqsiru fi at-tadbir mutum ya takaita wajen bibiyar at-tadabbur wajen bincike wajen ka tsaya ka naji akan abu kaza bincike cikin awa bai tadabbur na cikin abun da ke sanya mutum cikin rudani abu na hudu kuma shine mafi muni cikin wa'annan shine su'ul qasd mummunar mafita manufa yanzu misali neman kuɗi halal ne ko mutum ya je ya nemi kuɗi halal ne amma wannan nasiha na taɓa yinta a baya kuma yanzu zan ƙara maimaita ta akwai wani abu da ƴan uwa ƴan adeta suke yi abin da ya ƙara tuna min na ga adeta gaba gare shi yasa ina ƙara tunowa irin abin da suke irin na ɗan daura a ɗauko mace kaga ƙuda namiji shi gunshi kuɗi ne yake nema sana'a ce yake shi ba ruwan shi bai damu da ita ba kaga wannan menene mustabihi ne gunsa ko amma sai mu ce mi ya fi kusa da mi da haramu saboda mi akwai zama da suke shi kawai damuwar shi kawai menene kuɗi ne kawai shi damuwar shi kuɗin ne to ba kuɗin bane ake riba ba Allah ya sa sun gane ko ba su ba kaɗai ba su kaɗai wane ba galibin cikin kowace sana'a akwai abin da ke rikitarwa kowace sana'a abu na biyu da 'yan kasuwa suke yi malam Umar sai ka zo sayan kaya gun shagon wani sai ka zo shagon kaza abba zan sai kaya kana sai da hulna sai ka ce baka da wannan hula amma makwacinka na da ita sai ka je wajen Jabir ka amso wannan hulan yanzu idan ka amso a matsayin ka amso ne ka sayar min wannan abun da kai inna baka kuɗi sai ka fi da ribarka sai ka kai wa Jabir kuɗi sai wallahi haramun ake ci kuɗi za ka miƙa wa Jabir ya baka kaya sai ka zo ka sayar min ka fi da ribarka ai kun fahimta in ka sayo a yo kai ɗauko a kai ba sayo a kai ba ɗauko a kai ta zan taka zai ka aje kayan ka ya baka bashi da ta kuma wannan sai an ce sai ka ce shi ne muka ce haramun ne kai kudi zaka bai wa Jabir ko kuma ka ce wani a bani shi bashi yanzu abin ya zan mi an rubuta nan ba kina ba ta kuma ta wannan mushtabihi ne ga wa ga yan kasuwa daga cikin mushtabihun malaman gwamnati bar ba tsaba wajen su kuma akwai awar su ke yi an doke ka aiki ana biyan ka albashi da zimmar zaka dinga zuwa a fara aiki karfe 8 ba ka zo karfe 8 ba a fara aiki karfe 8 sai mutun ya zo kare sai kare 8 ka fito cikin gida ai kai ma haramu kake na cikin kowace sana'a idan mutum ba ya kiyaye ba akwai irin wannan abu Allah ya kare mu daka kenan kafin karfe 8 kana ina kana wajen to yanzu kaga yanzu ai daga cikin masu lizimtar lokaci mushani su fi kowa zuwa da cikin lokaci a kasar nan da a aikin kasar nan daga mushani sai daga police sai mushani sai kaga su ma zuwa zauri bidowa saboda tsare da su galiban inda kana da preference sai ka zo amma ka zo a ce maka biro to sai wanda Allah ya kiyaye tsakani da Allah sai wanda Allah ya taimaka galiban yanzu in ga Allah ya kaddara maka zuwa likita kace kana son ganin doctor wallahi ba dai ƙarfe 8 ba ko shin zo dai sai ƙarfe 9 ko yana zuwa shi ma kakin ya zo a bude biro a fara sai 9 da rabi mutane kuma tun ƙarfe 7 suna likita zaudi kuma ba nan ba kadai ne ko ina sai wata kila banki su suna da dama saboda abun akwai tsanantawa a cikin abun da masu aikin proje amma dai aikin gwamnati kasar nan ana cin kare su ba cin karen su ba ba babbaka Allah ya sa mu gane wannan abun abun na gaba cikin fa'idar hadisi ɗan uwa Allah subhanahu wataala ya sanya wasu ababe mushtabih masu rikitarwa dan a sanya mu je karatu ababe suna da rikitarwa dan ka je ka nemo sanin wannan abun sannan kuma daga cikin abun da hadisi yake karantarwa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kware wajen karantar da mutane ta hanyar irin yadda manzo Allah yake buga misallai da irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga misallai sada kuma cikin hadisi zamu iya fahimtar cewa akwai abun da ake cewa saddu zariya ai zari'a abun da shafi kiyaye abkawa zuwa ga haramun duk abun da aka ce zai kai ka zuwa yanzu misali sai a ce kana liman misali a ce kana liman kana bada sallah ko wai ranka ustazu to kuma ka je kasuwa misali kuma sai an ka tsaya da wata kana fira kaga mushtabihi abu ne wanda ba sai take gare ka ba sai an ka a tsakiyar kasuwa kuna fira da ita kuma ba ku zo tare ba kuma a lokacin kuna fira kuma har da dariya cikin kasuwa kaga irin wannan abun sai a ce ko da lokaci kai ku dan gada amma ka saka mata wasu ga haka saboda mi kiyaye abun da zai kai ku zuwa ga abka zuwa ga haramun abu na kusan na ƙarshe daga cikin fa'idar wannan hadisi shine cewa akwai wata tsoka mafi tsada a cikin zuciyar mutum a cikin jikin mutum wanda bai kamata yi wasa da ita cikin zuciya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai kallon jikin mutane ko kuma surar ka Allah bai kallon ka ba Allah bai damu da ƙarfin ka ba kuma Allah bai damu da tufafin da kake sanyawa ba abinda Allah ya damu da shi shine zuciyarka Allah yana kallon zuciyar bayunsa ne ina ba ta mafita shi yasa duk abinda zaka yi to ana buƙatar zuciyar ta gyaru sahabbai da suka tsayu akan wannan addini wallahi zuciya ce ta gyaru mu kuma yanzu musulunci ba a zuciyar ba yake a baki yake a halshi yake kana samun dama ta ka cuci mutum kawai kai zaka cuce shi Allah ya kawo mana sauƙin al'amari abu na kusan abu na ƙarshe wanda daga shi mun liki a kai shine cewa ababe suke faruwa daga zuciya akwai abin da hankali yake lura to shi hankali tambayar zan rahi akan ta hankali yake shi ke lura da wasu ababe wanda za ka yi tantancewa akan waɗannan ababe har zuciya ta tabbata to shi hankali a ina yake cikin jikin mutum a ina ne hankali yake Malam Umar a ina yake samun hankali ci hankali ra'ayi riga na a ƙwaƙwalwa mani da ra'ayi akhar Na'am. Idan mutum ya fahimci hadisi da kyawu a gurguje yan uwa, za mu ga cewa hankali a zuciya yake. Saboda Annabi ce inna fil qalbi mudgha, a cikin zuciya, at inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Duk abinda mutum yake yi, ai sai in akwai hankali ake ababe ko ake gane halal da haramun, ashe hankalin gaba daya kuma a ina yake, a zuciya yake. Qur'ani ma ya tabbatar da wannan. Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, suka kasance suna da zuciya suke hararuwa, suke hankalta, ashe mutum na da hankali ne tami ta hanyar zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi, kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna, kuma Allah ya bamu ikon tsaida abin da yake halali, Allah ya bamu ikon disanta abin da yake haramun, duk abin da yake mushtabihi kuma a cikin al'umma, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu a da'ata wannan abun. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu, ya sanya albarka a kasuwancinmu, ya sanya albarka a zuriyarmu, ya sanya albarka a karatunmu, ya sanya albarka a iliminmu, ya sanya albarka a cikin ayyukanmu baki daya. Wanda ba su da sana'a, Allah ya ba su sana'a mai albarka. Masu kuma sana'ar, Allah ya ƙara albarka a cikin sana'ar. Wanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiyar kuma Allah ya ba mu iko aikata aikin alkhairi da lafiya da Allah ya ba mu. Duk wanda yake da bukata wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya biya masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya bukatocinmu na alkhairi baki daya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan damanar Allah ya kaita, ya kai mu ita lafiya. Allah ya ƙara mata albarka. Allah ya ƙara wa wannan ƙasar albarka. Wannan ƙasar Allah ya ƙara tsare mu ita, ya ƙara mata albarka. Jagorinmu Allah ya kama hannayensu, Allah ya dora su akan tafarki madaidaici, kuma Allah ya bamu iko musu da'a, Allah ya taimake mu da taimakonsa. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.